Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a filin da rashin tayi. Shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Yau shirin zai mai da hankali ne akan wata al'ada da kakanninmu suka yi amfani da ita domin taimakawa kansu, wato adashi. Idan aka yi la'akari da banki wanda zuwansa daga kasashen Turawa ya kashe wannan tsoron hanyar taimakawa juna, za a ga cewa ai shi ma bankin ya samo asali ne daga karo-karo da mutane ke yi da yanzu ake kiran su saka jari. Fatanmu anan shine bayan an saurari abin da masana za su bayyana mana, za a ga alfanun adashi wajen taimakawa juna samun jarin da ba shi da ruwa. Domin mu samu cikakkiyar fahimta, shirin ya gayyato masana. Yanzu ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari.
Adashi nan kamar yadda kowa ya sani wata hanya ce da mutane musamman masu karamin karfi a karkara da birane a musamman lardin Arewa ake amfani da shi da kuma wasu sassa na kudancin Najeriya wurin tara kudade ta hanyar yin karo-karo domin mutum ya samu wata kafa da zai samu wasu ɗan makudan kudade da zai biya wasu bukatunsa da suke da nauyi a gare shi, kuma ta kasance hanya sahihiya kuma mafi sauki ga al'umma a wancan lokaci da ma yanzu a wurin samun kudade ba tare da gifta wasu sharuɗa ba. Waɗanda mukan gani cibiyoyin hada-hadar kudade da bankuna na giftawa, wato ko shimfiɗawa kafin mutum ya sami rancen ko lamani. A tare da ni a wannan zaure akwai Malam Ado Garba, babban jami'i ne a wata cibiya mai zaman kanta, wato cibiyar nazari da ba da horo kan kasuwanci da sana'o'i mai sharkwata a nan Kano. Sannan kuma akwai Malam Muhammad Alassan wanda kwararre ne kan harkokin kuɗi da sarrafa su. Zan fara da Malam Muhammad Alassan. Menene adashi ma tukunna, sannan ya ake yin sa?
Wato adashi shi wata hanya ce wanda mutane suke taruwa su taimaka wa juna ta hanyar karo-karo a tattara kuɗi a bawa mutum ɗaya don ya biya wata buƙata. Shi adashi kaman gamayya ce ta jama'a a bisa yarjejeniyar da suka yarda da ita don taimakawa kansu da kansu don wata buƙata tasu ko haɓaka tattalin arziki. Don haka shi da shi yana taimakawa mutum ta hanyoyi da dama. Akwai buƙata, misali ya ce zo wa mutum wadda ba shi da ƙarfi wadda zai yi ta, to da shi zai ba shi damar ya samu kuɗin da zai yi ta hanyar ya samu karo-karo daga wasu mutanen. Don haka zai samu kuɗi a dunƙule a lokaci ɗaya don ya biya wannan buƙatar, wanda in ba don an yi haka ba shi ba zai iya tara kuɗin nan su kai yawan da zai amfani da su ba a lokacin da yake amfani da su. Amma ta hanyar karo-karon nan da haka sai mutum ya ɗauka ya biya wata buƙata tasa wacce take gabansa.
To bayan an tattara ramar kuma shi kenan sai ya kama gabansa?
A dama yadda tsarin yake ai akwai lokaci, shi yasa na ce akan wata yarjejeniya wadda suka amince wa kansu. Wani kullun ne za a ce kullun kowa mutum goma kullun kowa ya bada naira 20 sai a tara sai a bawa mutum ɗaya. Na yau na goma aka tara naira 20 ɗin sai a bawa mutum ɗaya, na jimma sai a tara sai a bawa mutum ɗaya. To in ka duba sai ka ga idan ƙarfinka bayan ka gama sana'arka abin za ka yi ajiya naira 20 ne, kai kuma buƙatar ka naira 100 ce, to kaga kana buƙatar sai ka yi kwana 20 kenan kafin ka samu 100 nan. To kuma buƙatar ka kuma jibi kake kanta, kaga in ka samu na yau da gobe na jibi ya sittin kake da shi ba ka iya buƙatar ka ba. To amma saboda ni taimake ke ne da na faɗa, mutum goma sun kawo, mutum tara sun kawo, an haɗa da na zama goma a yau an bani, sai iya biyan buƙata ta gobe ko jibin nan. Ni ma in na bada nawa gobe ko wani rago suka bada nasu gobe sai haɗa a ƙara ba mutum ɗaya, shi ma sai jibi ya wata buƙata tasa.
Malam Ado Garba, wai me kuke yi ne a cibiyar nan, kuma a aikace-aikacen da kuke yana da nasaba da batun nan na da adashi? Ba mu sani ba ko akwai wani ɓangare da kuka ɗauka kuke so ku haɓaka harkokin nan na adashi?
Kwarai da gaske, wato wannan cibiya tamu ta ba da horo da nazari da kuma horo akan sana'o'i da kasuwanci. Muna ba da horo akai, akwai wani tsari da muka fito da shi na shi kanshi adashin. Idan mun koma tarihi baya can, mun koma adashi wata hanya ce da al'ummar Hausawa suke amfani da ita wajen biya wa kansu bukatu wadansu ma har su samu dan jarin da za su yi na kasuwanci da kuma sana'un da suke yi kuma wannan lokacin akwai yadda ga al'umma a yanzu ba haka bane saboda yawancin mutane yanzu tunda akwai al'adu sun shishigo mu al'adun mu sun canza dole ne yanzu a samu wata kungiya da za ta zo ta gyara cikin harkar adashin idan ka lura akwai misalai da yawa da suke faruwa a cikin kasuwannin mu da kuma wajen sana'un mu zaka ga an dauki yaro ko kuma an dauki mutum ya zo yana ta sana'a amma ba shi da jari kuma ga hanya mafi sauki ta adashi wanda zai iya yi a wannan cibiya ta mun fitar da wasu hanyoyi na yanda za mu yi wa mutane training ko yanda za su samu hanyar da za su hada kansu su yi adashi wanda zai ba su jari mai kauri wanda za su yi amfani da shi wajen yin sana'o'insu da kasuwanci su haɓaka shi wannan cibiya mun kafa ta da tun a 2014 babban burinmu shine mu samar da hanyar da za mu dinga hada ƴan kasuwa da masu sana'o'i a guri daya za mu dinga warware matsalolinsu ba mun matsalolin za mu zauna akan tebur mu sha shayi mu warware ba a'a za mu warware musu matsalolinsu za mu ba su ansoshin matsalolinsu su je su yi amfani da shi domin su haɓaka kasuwancinsu da sana'arsu
wato kukan gudanar da bincike akan yadda za a warware da matsaloli ko kalubalen harkokin kasuwanci da sana'o'i kenan
wato ko idan mutum ya zo ya shiga wannan cibiya ta mu ya zo ya yi misali ya zama memban mu za mu ba shi akwai abubuwa da yawa da za mu ba shi wanda shi wannan abubuwan da zamu bashi shine zamu haɓaka mi zamu bashi shawarwari za kuma mu haɓaka mishi shi kanshi kasuwancin nashi da yawa a bangarorin mu na arewacin Najeriya bamu da irin wannan abun gwamnati ta yi kokari ta samar da irin cibiya ta kasuwanci da sana'u wanda ake ce mata Chamber of Commerce to amma babu cibiya mai zaman kanta wanda take kaman wannan Chamber of Commerce shi sa muka wannan tunani muka samar da shi
gwamnati ta dinga ayyuka masu kamanceceniya ko ta tallafa ma tsarin waccan ta gwamnati
hakika za mu yi kokari mun yi kokari mun haɗu gabaki daya da su Chamber of Commerce na Northern Nigeria da Ministry of Agric da Bank of Industry da sauran ma'aikatu na gwamnati wanda za mu yi aiki tare da su domin haɓaka ciniki da kasuwanci a bangaren mu na arewacin Najeriya da sana'o'i.
Madam Muhammad Alhassan bacin da shin nan yana da alfanu kamar yadda ka fara faɗa a baya to amma na farko a yanzu za ka lura in ka lura yanzu kamar mutanen mu sun ja baya daga shiga harkokin dashin nan abincin ku da nazari ne kuka gano cewa ya sa a yanzu ya dan zama wato mutane suna baya da shiga tsarin misali duk da alfanun sa da ka bayyana mana a baya
wato an samu canji na rayuwa ko kuma na zamani dan haka sai ya shafi harkokin adashi wanda muka gada tun iyaye da kakanni a da sun akwai yadda a tsakanin mutane wanda duk wanda ya aminta aka ya shiga harkar adashi zai zubi duk dokar da aka saka ta ba da karanda shi zai bayar daidai gurgurdun ikonsa so sai abin ya dauki dogon lokaci yana tafiya kuma babu matsala to yanzu da muka samu canjin zamani sai zama nan rashin yadda ta shigo tsakanin mu bayan rashin yadda mun samu ci gaban zamanin da an samu wasu hukumomi kamar bankuna ko su hukumomi da suke harkar sarrafa kuɗi da suke bayar da kuɗi sama da yadda aka samu adashi amma saboda yadda aka same shi adashi amma sai dai shi tsarin wancan daban sai mutane suke ganin wancan kamar wani tsohon tsari ne iyaye da kakanni sai aka yadda shi sai dai aka zo aka raja akan wannan shi kuma sai da aka hau kansa gaba ɗaya sai wasu ya kare da su sai suka faɗo to alal haƙiƙa adashin nan ya kamata a ce an dawo kansa domin kamar yadda Malam Ado ya faɗa a yi masa kuskurimar a gyara shi yana da amfani domin da mutane sun tsuke tunaninsu akan kawai za su yi adashi ne don wata buƙata ta yanzu ko don aure ko don hidimar sallah ko don gyaran gida ko don siyan abun hawa ko wani abu da ya shafa haka amma ya kamata in har mutum zai iya tunanin da zai yi adashi da zai yi wa aure ko yi wa kansa aure ko yi wa ɗansa aure to sai ya duba ya gani me yasa bai samu kuɗin nan da idiya da zai biya wannan buƙatar tasa ba a lokacin har sai ya dashi amsa babu ce to ta wace hanya zai biya samu to tunda in har dai ya aminta da adashin sa zai iya tara masa kuɗi idan wata buƙata to me yasa ba zai amfani da shi ba ya tara kuɗin ya wata sana'a yadda nan gaban ma ba sai ya shiga dashin ba ko kuma in ya shiga dashin sai dai dan karin habaka abin da ya saka a gaban sa to alal hakika mutane kuma wasu daya daga cikin wata matsalar kuma mutane suna rena samun su akwai mutumin da kullun zai yi kansa kaida in zai kwanta sai ya ci gidan naira 50 ko sai ya sha shayi na naira 100 ko sai ya soya masa indomi ta 100 ba ina nufin mutum kare biya bukatar sa ba to amma sai an dan rage cikin sannan zai samu a biya wata bukata idan ka kalli samun ka karkare na shi ko mai kankanta a'a duba kaga menene zama dole zaka yi shi a iya samun ka dan rage wani abu da yake ba dole ba ka dinga dan tanadin wani abu misali nake so in ce idan kullun sai ka ci taliya taliya ɗin yara kafin ka kwanta ta naira 100 to in hakuri ka ci yau gobe ka hakura gata sai ka ci ajiye kudin wannan kwana ɗaya ɗayin da kake tsallakewa misali sai yar kaza ta yi a gidanku inda fi ta naira 500 ko 700
kaza ne rai
kai kiwon ta da dan zakara to baski kai tashi amma ka manta yawancin ma da bamu da al'adar ba su abinci da kan zuwa dan watsa musu a gida su yi kudin sun sha ruwa su yi ne in ba ku killace su ba kenan kana nan wutar sai ga tayi kwai guda 10 sai ta kankace yaya 8 misali sai ka ga 5 sai rayu ko 3 kaga tunda ka sai kwaya da in ka zama su 4 ko su 5 ko su 10 to ka ku ganin wannan ya nuna maka cewa da kana da guda 5 irin wayannan kila ka sami ayin guda 25 misali nake bayarwa ta yanda ko menene ka dan rage zai iya maka amfani to dan haka sai ka ka jin nan sun kai moro wani lokacin da aka ebi nan naira 1000 ka zaka sayar sai ka biya wata bukata to idan kuma samun ka yi faka sai ka nemi wani abu wanda zaka iya tanadi domin sa in kai adashin zaka yi ka habaka ai ka kirkiro wani abu kai dan ka rufa kanka asiri in ma kana wata sana'a zaka iya yin dashin dan ka habaka wannan sana'ar tun jarinka ka danne ka kara jari tun da gurin da kake guri ɗaya ne sai ka bude wani wajen tun kana yi kai kadai sai ta kai matsayin da ma za ka dauki ne maka aiki ka ka ce maka kanka ka ce maka al'umma ka ce maka kasa gaba da
madalla jama'a anan zamu dakata sai mako mai zai idan ubangiji Allah ya kai mu dora daga inda muka tsaya a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Solomon Abo da Tobahiro Jodine da suka bada umarni ne Salo Garba daga Mirar Amurka anan birnin Washington ke muku fatan alheri sai mun sake saduwa
Kuɗi a kaje, kuɗi a hanya mai kyau.